أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. مكسبة وأن مصلاتنا سيدي بني يوسف خليفة. إذا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا yau 23 ga watan Ramadana, hijira 1442. Mun tsaya ne a hadisin Sayyida Aisha. Za mu tashi daga hadisin Abdullah bin Yazid al-Khatmi عن عبد الله بن يزيد بن خطم الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمدا لم يهن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. عبد الله بن يزيد الخطمي أن يساباني أكن صفوب الصع شواشين في صحابيني أو كوكما تابعيني قنوانا النيم aka yi sabani akan kalimata wa huwa ghayru kadhu, shin kalima ce ta takwiya ko kalima ce ta taskiya? Taskiya tana layin bangaren jarhu wa ta'dil, wanda baya shafan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. To saboda haka da yace wa huwa ghayru kadhu din shi Abdullah ibn Yazid al-Khatmi shi ya fadi wannan magana, ko kuma rawi da ya rawaito daga gunsa ne, ana ce mishi Abu Ishaq. Idan Abu Ishaq ne ya fada, kuma Abdullah bin Yazid al-Khatmi ba shi da suhuba, bai hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba, to ya zama taskiya, ma'ana addala mutun cewa shi adali ne, ana karban hadisinsa. Idan kuma shi Abdullah ibn Yazid al-Khatmi shi ne ya ce wa huwa ghayru kadhub din, to ba taskiya ba ce, ba ta'dili ba ne, ya zamo me? Ya zamanto a taqwiyatul hadis, saboda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukan su adalai ne. Asalin wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi ne, yake cewa haddathana musaddis qala haddathana yahya بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي. توشي ونن وهو كذوب دن أبو إسحاق دن يفدا تي واشي عبد الله بن يزيد الخطمي بامكر يشي بني أو كما عبد الله بن يزيد الخطمي دن يفدا تي و البراء بن عازب ما كري شي بني شي ني معنا سبودا انن وهو غير كذوب دين يكن يدوكان شي عبد الله بن يزيد ني يفدي شي او كوما راوي اغنسا شي ني ابو اسحاق وندا با كاو شي cikin sanadin ba. Idan ya kasance Abu Ishaq ne ya fada, kuma Abdullah bin Yazid al-Khatmi suhubasa bata tabbata ba, shi ba sahabin manzo Allah bane, to ya zamanto taskiya, saboda akwai bangaren ilmul jarhu wa ta'dil, ana taskiyar wanda yake rawi domin a karbi hadisin sa. Wasnani in zakahu yakfi aw jara, shin idan aka samu mutane guda biyu suka ce wannan rawi shi adali ne, ya wadatar au ko kuma aka samu mutane guda biyu suka jarra harawi suka ce ba adali bane to shi kuma wannan ya wadatar amma kauli da al-Imam Suyuti ya rajaha shine idan mutun daya mu'tabar ne ya addala ko jarraha za iya karban tajrihin sa ko kuma ta'dilin sa shi ilmul jarh wa ta'dil ilimi ne mai zaman kansa sukutum daya ne daga cikin fannonin ilimin hadisi guda 100 da wani abu ma'ana idan aka ce hadisi yana dauke da ilimin muka daban-daban 100 da wani abu a cikin sa ciki akwai ilimin da ake kiran shi ilmul jarh wa ta'dil shine duk wanda suhubarsa bai tabbata ba bai tabbata sahabi manzo Allah bane to da bukatan a san da shi adali ne kafin a karbi hadisin sa ko ba adali bane a bar hadisin sa to akwai dawabiti da kaidodi su waye ne suke da haƙin addala mutum su mai yadda su ce shi adali ne a yadda su waye ne za su jarraha mutum menene bambanci tsakanin ta'dili da kuma tajrihi sannan mutum ɗaya in ya jarraha za a karba mutum ɗaya in ya addala za a karba ko kuma mutane guda biyu duk waɗannan ka'idodi ne suna nan masu zaman kansu akan wannan ne aka rubuta littattafai na ilmin rijal littattafan da in ka koma ciki zaka gane rawin da yake adali ne ga waɗanda suka ce shi adali ne rawin da ba adali bane ga waɗanda suka ce ba adali bane sannan kuma zaka iya samun wani rawi wasu sun addala shi sun ce adali ne wasu sun jarraha shi sun ce ba adali bane sannan akwai hanyoyin da zaka bi ka dauki maganan wanda suka addala shi ko ka dauki maganan wanda suka jarraha shi kai mukarana tsakani saboda haka ne ma idan kaga an yi sabani akan tashihul hadis cewa hadisi sahihi ne ko ba sahihi bane wannan sabanin yana da alaka da wani rawi a sanadin hadisin an yi sabani akan adalarsa da kuma rashin adalarsa sannan kuma da wasu abubuwa daban dai wanda suka shafi wannan ilimi wanda magabata su al-Imam Malik sun addala wasu irin su Ali al-Madini sun addala wasu su Abdurrahman bin Mahdi haka irin su Sufyan al-Thawri haka su Shu'ba wanda su malaman ilmul jarh wa ta'dil sun kassama wadanda ake addala suke addala wa suke jarraha zuwa kashi uku ne akwai al-mutashaddidun layin su Bukhari irin su Shu'ba abun dole kadan kai za su ce kai ba adali bane suke karban hadisinka akwai al-mutadilun wanda suke tsakatsakiya akwai al-mutasahiluna har wanda Ibn Abdul Ibn Abdul Bar yake cewa wai wazada Yusufu bi anna kullu man bi ilmin yu'rafu adulun wato Ibn Abdul Bar yana cewa duk wani malamin hadisi in an san shi da ilimi mu'amala da ilimi adali ne shine Suyuti yake cewa wa abau ba su karbi wannan magana ba saboda ilimi daban adala daban za a iya samun malamai ne amma fihim ma fihim akwai abubuwa har hada abubuwa ba da rashin kamewa to saboda haka suka ce wannan ka'ida dabitin da ya kawo cewa duk wanda aka san shi da harkar ilimi adali ne wannan maganar Ibn Abdul Bar yace ba za a karbe shi ba to saboda haka wannan bangare ne mai fadi ba zai taba yuwa ka zamanto malamin hadisi ba tare da kana da wannan ilimi na jarh wa ta'dil ba akalla ya kasance idan rawi ana sabani a kansa zaka tara tarajumin shi ka tara maganganun waɗanda suka addala shi ka tara maganganun waɗanda suka jarraha shi kai tarjihin cewa wannan wato adali ne ma'ana dalilan waɗanda suka ce shi adali ne yafi ƙarfi kaman wannan. Sannan akwai wasu abubuwa waɗanda ake tajrihi da su, ake jarraha rawi da su, sannan kuma ba abu ne wanda yake na tajrihi ba. Kuma daga cikin ka'idojin su suna cewa idan qarin al-aqran ba'dhum, wasun su suka jarraha wasu ba a karban tajrihin su, ba a karban tajrihin aqran saboda ana samun gasa so tari tsakanin su, sai wani babban malami dan uwansa sai ya jarraha shi ya ce ba mutumin kirki bane, ba a karban irin wannan. Kamar yadda wannan Ibnu Abdulbar ya faɗa, wardud kalama ba'd ahli al-asri fi ba'dihim an ibn Abdulbar. Daga cikin kaidodin na tajrihi yace ka daina daukan maganan mutane malaman zamani daya, wasu sun yi magana akan wasu, wannan yace wannan ba adali bane, kar ka dogara da wannan ka daifantar da wani hadisi, saboda asali ana samun gasa tsakani. Yanzu misali Imam Malik ma cikin malaman zamanin zako wanda yace shi ba sika bane, yanzu Imam Malik zama ba sika bane, waye sika kuma? To shine kalamu ba'd ahli al-asr fi ba'dihim, ba karban wannan. To kaman wannan ne. To saboda haka al-Imam Zahabi yake cewa ilmul jarh wa ta'dil an nade a sahifa, takardan sahaba gaba ɗaya an nade an aje. Ma'ana ilmul jarh wa ta'dil yana ne magana akan wa'inda suhubarsu kasance wasu sahabban manzo Allah bai tabbata ba, su ne zaka nemi adalai ne su ko ba adalai bane. Amma su sahaba wa hum udulun kulluhum la yashtabi an-nawawi ijma'a man yutaddu bihi, ma'ana dukkan malamai sun yi ijma'in cewa su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adalai ne. Hujja mafi karfi akan adalar su shine akwai ayar da Allah yake cewa akan munafikai, fa in tardau anhum fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqina, cewa idan kuka yadda da munafikai to ku san da Allah baya yarda da fasikai. To Allah yace baya yarda da fasikai, su kuma sahaba yace ya yarda da su radiyallahu anhum wa radwan, kaga tunda Allah ya yarda da su kaga su ba fasikai bane kenan. In kuma su ba fasikai bane su adalai ne. Dama shi adala din shine nafiyul fisq, haka shi al-fisq shine aikata kaba'ira, a ce mutum baya aikata kaba'ira to shine ma'ana shi ya zama adali kenan. Haka duk mutumin da yake aikata kaba'ira kowanne irin nauyin kaba'ira ne to ba a sa shi cikin adali, to wannan ne yasa aka cire su. Takaitaccen magana shine wannan Abdullahi bin Yazid al-Khatami al-Ansari dinnan shin sahabi ne ko ba sahabi bane? Wasu daga cikin marubuta sahaba sun saka shi cikin sahabbai, sun ce yana da ru'ya, ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu suka ce ba shi da ru'ya. To idan muka dauki cewa shi sahabi ne, to wannan wahuwa kadubun dinnan da shi Abu Ishaq ya faɗa a kansa, to in shi sahabi ne takawiyatul hadisi ne, akwai abinda suke ce mishi takawiya, ma'ana za a faɗi kalima ta ta'dili domin a ƙarfafa hadisi, ba wai dan a addala shi wannan rawi ba, wannan in ya zama sahabi ne. Idan kuma ba sahabi bane kalima ta wahuwa kadubun, to a wannan lokaci ya zama taskiya cewa shi Abdullahi bin Yazid al-Khatami yana daga cikin tabi'an da ake karban hadisin su shi adali ne. In kuma shi Abdullahi bin Yazid din shine ya cewa Bara bin Azib wa huwa ghayru kadhu, to anan wato takwiyatul hadisi ne, saboda su ba ta Bara bin Azib din ya tabbata shi sahabin manzo ne sallallahu alaihi wasallam. To wa huwa ghayru kadhub din yana ɗaya daga cikin alfas na taskiya, korewa mutum ƙarya cewa shi ba magareci bane, to ya zamanto adali kenan. Sannan akwai maratibul ta'dil, akwai maratibul tajrihi. Maratibul ta'dil Suyudi a alfiyarsa ya kawo maratibi guda shida. Mafi girma daga ciki shine kace aw abunan kace fulan awsakun nasi ko a'adalun nasi, ka kawo da sighata tafdili, wane shi yafi kowa a adala. A martaba ta biyu shine kace siqatun siqa, wannan ka maimaita siqa so biyu, shi siqa siqa ne, ko ka ghayara kace siqatun imamun ko siqatun adal, wannan shine martaba ta biyu har zuwa zai je martaba ta shida. Haka maratib na tajrihi shi ma guda shida ne. Mafi ƙarfin su shine kace wa mutum kace akzabun nasi da ismu tafdil, akzab ko da sai ga mubalaga kace wadda'un ko kace kazzabu ko yadda yazo anan kazu da siga ta mubalaga. Haka shi ma maratibu tajrihin har yazo maratibi guda shida yadda Suyuti ya kawo cikin alfiyarsa ya jera su. To sanin waɗannan maratib din na ta'dil, to fa'idar su shine zaka san yadda zaka yi kai tarjihi. Idan wannan adali ne, wannan ma'adali ne, kowanne ya rawaito hadisi ya sabawa dan uwansa, to ta hanyar wannan alfaz da maratib ta'dil ta nan ne zaka gane wanne ne zaka dauka kai amfani da shi, zai shiga bangaren wato tarjihi kenan. Haka nan maratib na tajrihi shi ma zai shiga bangaren tarjihi. Ta yadda zai shiga da bangaren tarjihi, misali akwai hadisin matruk wanda ana tuhumarsa da ƙarya, akwai hadisin wanda ba tuhuma bane kasancewarsa maƙaryaci ya tabbata, akwai kuma wanda lamarinsa mastur ne ba a san da shi adali ne ko ba adali bane, masturai ake ce musu al-masturun. To ta bangaren maratib na tajrihi ne zaka gane idan hadisansu ya haɗu a gu ɗaya, wanne ne dama-dama a ciki. Dama-dama ma'ana hadisai da ifai idan suka taru suna suka kama, waɗannan hadisai ne da ifai, amma a ciki akwai dama-dama wanda idan suka samu shawahidi ko mutaba'at za su zamanto sahihai. Akwai kuma wanda duk irin shawahidin da ka taro musu waɗannan hadisan ba za su zamanto sahihai ba. Shi yasa ka duba ainun nukuba yake cewa kul hasanun li ghairihi da'ifu yujbaru aw an turkin ma'ruf din nan, za akwai da'if yujbar, akwai da'if la yujbar. To duk wannan ba za ka san su ba sai ta hanyar ilmu tajrihi, bangaren maratib na wannan tajrihi tukunna za ka gane. To saboda haka akwai hadisai da yawa ire-iren wannan, kamar hadisin kunuti da Rabi bin Anas ya rawaito, kamar hadisi na ziyaran kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To akwai hadisai. To idan ka tara wayan alfas din da asani tun waɗannan hadisai, to ta nan za su zo su baka natijar muhimmancin sanin wannan ɓangaren ilimi. A taƙaice dai, duk wani wanda yake mu'amala da hadisi in ba shi da nasibi a cikin ilmul jarhu wa ta'dil, kawai bai san hadisi ba, san ba za a sa shi cikin layin waɗanda suka san hadisi ba. Ɗalibin hadisi aƙallarsa dai a ce irin su tahzib na Hafiz bin Hajar ko taqribu tahzib, zai iya mu'amala da su ya gano wannan rawin Nasa'i ne ya rawaito mishi hadisi, wannan Tirmizi ne, sannan wannan Abu Dawud ne, auko kuma sunayen da suka haɗu da juna, sannan wannan adali ne, ga yanayin adalarsa, wannan ba adali ba ne, ga yanayin rauninsa, saboda ya iya warware wasu iskalai matsaloli da suka fito a cikin ilimin hadisi. To saboda haka a nan wa huwa kazubun din, idan Bara bin Azib ake nufi, taqwiya ne ba taskiya ba ne, ma'ana yana so a ƙarfafa hadisin, shi sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama. asalin kazubu din mubalaga ce, mubalaga ce ta kazi. Idan ka ce kazi makarishin, ka ce kazubu mai yawan kariya, kamar ka ce sabir mai hakuri, sabur mai yawan hakuri, shakir mai godiya, shakur mai yawan, duk abin da ya zo ma lawazini fa'ul, wato yana bada ma'ana na mubalaga ne, shi ne wanda aka ce ba a sa masa alama ta ta'anisi, kamar yadda mun sha bayani. Kala sai ya ce, kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidahu lam yahni ahadun minna zaharahu. Yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama idan yace sami Allahu liman hamidahu ya miƙe, babu wani mu da zai lonkwasa, zai sunkuyar da, zai lonkwasa ya sunkuyar da gadon bayansa, ma'ana babu wanda zai je ruku'i hatta ya qa'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sajida, sai idan manzo ya je yayi sujjada, tukunnan su kuma za su sunkuya su je sujjada, sai manzo ya gama yin sujjada, sun tabbatar goshinsa ya taba kasa, to su kuma za su taso daga sama su sunkuya su yi sujjada. In ya taso kuma sai ya zauna, tukunnan su kuma za su taso su zauna. Wannan mubalaga yake nunawa ba sa yin wani abu sai ya gama yin abin. In sujjada ne sai ya gama yin sujjadan, a wannan lokaci su suke zuwa sujjada. In ruku'i ne sai ya gama ruku'in, tukunnan su za su je ruku'i. In zama ne sai ya gama zama, za su taso kuma su zauna. Shine summa naqa'u sujudan ba'dahu, bayan ya gama sujada mu kuma sai mu fado muna masu sujada daga bayansa. Kenan wannan hadisin na Bara bin Azib yana fassara mana ma'anar mujmalin da yazo cikin hadisin Aisha, fa iza raka'a farka'u wa iza rafa'a farfa'u, dannan to yana bayani ne ma'anar wannan, ma'anan wafai zara ka'a farka'u wai zara fa'a farfa'u, kowanne sai manzo ya gama yin abin tukunan kai zaka fara. In tsayuwa ne daga ruku'i zuwa tsayuwa, to sahabbai suna nan a ruku'i, sai manzo ya dago ya tsaya cik, to sai su taso daga ruku'i su tsaya. In ya je sujada suna nan a tsaye, sai ya je ya yi sujada, tukunan su kuma za su taso su je sujjada. In ya juyo ya zauna, sai ya zauna, za su taso daga sujjada su zauna. Ma'ana wannan riwaya ijmalin da ke cikin hadisin Sayyida Aisha da Abu Huraira, wanda Anas ma ya rawaito wannan hadisin, to shine bayanin sa ya zo yaya ake yin wannan. To shine Al-Bara bin Azib shi ga yadda ake komai, sai manzo ya gama yin sa, tukunan sahaba za su taso fara yin sa. Ana bi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan limami yace yace amin, to fa aminu, kuma ku ce amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ikati, idan wanunku fadan amin din sa ya dace da fadan amin na mala'iku, ma'ana sun fada a harshe daya lokacin da yake cewa amin, mala'iku ma suna fadan amin, harshensa, sautinsa da sautin mala'iku in suka samu muwafaka suka hadu, to gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, an gafarta masa abinda ya gabata daga zunubansa. Abinda yake nufi da wannan hadisi, muqarana ce tsakanin duniyar da masallatan suke rayuwa da kuma duniyar da mala'ikun suke rayuwa. wannan ne shi yasa yace man wafaka din in ba dan haka ba ai dole ne ma zai yi muwafaka kai ne kake cewa amin kowaye lokacin in dai lokacin da kake fadan amin din ne kowaye ne yake fadan amin to sautin ku zai hadu za ku samu muwafaka amma abin da yasa yace ba dole bane wannan muwafaka din ya kasance saboda kai din da kuma mala'ikun da za su ce amin din kuna duniya daban-daban tabi'ar duniyar da kake daban tabi'ar kuma duniyar da yake shi ma daban ne yanzu misali ko waya ne kake in mutum yana nesa misali ka buga waya ko China ko America ko Russia ko da yake nisa idan kai magana ba lokacin da kake magana take shi kuma yake jinsa akwai gap tsakanin na isan magana shi yasa zaka ga bayan kai magana ba a baka ansa take sai an dan yi gum tukunan sai kaga an bada ansa kai ko nan Niger kake buga waya zaka samu irin wannan me ya kawo wannan kai da wanda kuke waya din tsakanin ku akwai rata ana bukatan wasu seconds wanda za a dau muryan ka din a isar masa sai ya ji tukuna shi kuma zai baka ansa wannan kenan a duniya daya kuke rayuwa kuma kuna magana ne suru waya to idan kuma misali kuna rayuwa a duniya daban-daban fa mala'ika ya mala'iku suna rafiqul a'la sannan kuma kai kana rayuwa cikin wannan duniya hatta irin mala'ikun da ake cewa kuna tare da su din ba wai ana nufin kuna tare da su a duniyar da kai kake rayuwa ba a kamar a ce akwai mala'ikan ka mai rubuta maka lada akwai mala'ikan ka mai rubuta maka zanubi a ce ba ka rabuwa ba to ba ka rabuwa da shi yana nan a duniyar sa kai ma kana nan a duniyar ka ba wai kawai kullun kuna tare gudai bane kuna tare amma kuma shi yana rayuwa a duniyar sa kai kuma kana rayuwa a duniyar ka hakan kuma kuna tare to kamar wannan ne to ganin wannan ne tunda mala'iku idan banu adam bashar masu ibada a dorin kasa suna cewa amin za su taya su ma su ce amin a inda suke to saboda haka kasancewa gun daban-daban ne in kai dace sautin ku yayi muwafaka kana fadan amin su kuma suna fada to wannan ne shine gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wannan shine to karka zaci cewa gude kuke kuma lokaci guda kuke fada ba kwa gudaya sannan kuma fadan sai sun ji za su fada tukunan sai a samu muwafaka din wannan shine nukta da yasa yace fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati din ba kamar yadda zaka ga da yawa daga cikin shurrahul hadisi ko in ce wasu daga cikin su sun yi iskalin wannan su sun dauka mala'ikun suna tare da mutanen ne ba haka bane su suna nan a duniyar su masallata suna nan a masallacin su su ma a duniyar su tukunan sun ce amin su ma su fada saboda haka ba dole bane ko yaushe sai an samu wannan muwafaka din to saboda kowace duniya tana da nasa tabi'a kamar aljani ne zai ce ma shi yana da maturu ba wai yana nufin wai yana cikin garin da maturu bane a duniyar sa yake inda yake a duniyar sa din shine ya kwatanta ma opposite din inda da maturu yake a duniyar da kake rayuwa ne ba yana nufin yana cikin garin da maturu bane a lura da wannan sosai haka nan misali in ya ce ma da daddare ne a wajensa ko ya zo ya ce ma rana ne ko ya ce ma ran litinin ne ran talata ne ba yana nufin daren ka ranan ka litinin ɗinka talatan ka bane ba haka yake nufi ba ko ya ce ma rabi'ul awwal ko ba yana nufin naka bane to saboda haka tabi'o'in su daban irin tsarin da Allah ya yi wa duniyar su daban tsarin da Allah ya yi wa duniyar ka kai ma daban saboda haka ba zai taba yiwa ka yi mukarana tsakanin duniyar ka duniyar da duniyar aljanu ko duniyar mala'iku ba zai yiwu ba to shi yasa zaka ga Qur'ani idan ka karanta kissa ta Uzair ana cewa Uzairu ne ba qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata amin a ga shekara 100 ne yayi amma yace labistu yawman aw ba'da yawm ashabul kafifa shekara 300 ne suka yi kala kam labistu aka abun nan su mace suka yi kalu labisna yawman aw ba'da yawm wanda yayi shekara 100 a kasa yace labistu yawman aw ba'da yawm wanda yayi shekara 300 su ma suka ce labisna yawman aw ba'da yawm na gani kawai kowanne yana jin kawai yayi baccin yini ne ko baccin wasu awoyi a yini wannan shekara 100 wannan shekara 300 haka wadanda suka dade suka yi shekara miliyoyi a karkashin kasa farko-farkon wadanda suka rasu a bashar misali kala kam labistu fil ardi adada sinin ha kalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil adin kaga wanda yayi shekara dubbai a karkashin kasa shi ma yace yawman aw ba'da yawm mai shekara 100 yawman aw ba'da yawm mai shekara 300 yawman aw ba'da yawm ta gani haka nan misali fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana kaga wannan alf sana wancan 50 alf sana to yanayin duniyoyin alamin shine yake bambanta alamin da kowannen su yake da inda yake shine yake bambanta to idan baka gane wayannan abubuwa ba galibi hadisi irin wannan ba za ka fahimci me ma ake nufi da su ba to shi yasa zaka ga karka ga cewa wai abu ne wanda kowa zai iya samun sa ko yaushe zaka iya samun sa ba abu ne wanda kowa zai samu wannan muwafaka din ba saboda haka ne aka kawo masa wannan garafa sa aka kawo abun nan jaza sakamako wanda yake mai girma gufira lahu ma taqaddama min zambiya idan hakan kowa yana samu akwai mai zunubi ne a khamsu salawatin nan da kake yi akwai khamsu salawatin da ba a karanta fatiha eh kuma idan limami ya ce amin akwai khamsu salawatin da baka cewa amin kaga kenan kullum so biyar biyar mala'ika zai ce amin kai ka ce amin ka kenan kana rayuwa ba zunubi ya tattare da kai ba haka mai wannan dace ne sai an yi dace zaka samu wannan muwafaka din yawa to shine imamu malik ya kafa hujja da lafazin hadisin da muka karanta wai za qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin wannan ne zai sa zaka ga littafin malikiya zaka ji ana cewa limami baya fadan amin saboda zahirin hadisin ya ce idan limamin ku yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin ku kuma ku ce amin kenan limamin baya fada amin wannan shine hujjar malikiya wannan lafazin sannan kuma wannan hadisin kuma yana nuna ma cewa limamin ma in yaso zai fadi amin din tunda anan an ce idza amana al-imamu fa aminu to saboda haka su malikiya wancan lafazin suka kafa hujja da shi shi limami sai dai in yana karatu a sirri to zai fadi amin din sa in a bayyane yake in yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai ya shiru ma musu ce amin shine zahirin hadisin da muka karanta shine hujjan malikiya wannan kuma hujjan jumhur da suke cewa limamin zai iya fadan amin a karatun sirri da kuma karatun bayyananne saboda haka zaka ga su mazayi kowanne yana da ma'akazi inda ya dauko dalilin sa ba zai yukata da mutane kan dalilin su kace ka dawo da su wani dalili daban ba yanzu kace malikiya ko limami ba maliki in ya karanta fatiha a bayyane ya ce amin ya fadi amin to shi ya kafa hujja da wannan hadisin in ka tashe shi a hadisin da yake kafa hujja da shi baka yadda da hadisin bane ko kuma hadisin ne ba sahihi bane abun tambaya ka tashe shi a hadisi ka kai shi wani hadisi ka bar shi a hadisin da yake riko da shi yayi aiki da shi, yayi duka hadisai ne duka manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa. To abin da yake faruwa kenan, matsalan da ake samu ana karanta hadisi kafin a karanta fiqh, ko kuma a karanta hadisi ma ba a taba karatun fiqh ba, sai a zaci cewa fiqh din ra'ayi ne kawai na malamai. To asali ana so ka shafi fiqh, ka koshi, ka iya fiqh sosai, tukunan ka zo ka fara karanta su da ahkam, su su bulughul maram, har ka sallaka manyan littattafai na ahkam, su muntaqal akhbar dinnan, ka karance su, ko su sunan Abi Dawud take shi ma ya tara hadisai na ahkam ne, to zaka zo ka fahimci mazhaban da ka karanta din. Shi kuma wanda bai karanta fiqh bai karanta hadisi, kullum zaka same shi yana tuhumar mazahib ne, yana zaton cewa kawai ra'ayoyi ne aka tara. Annabi Hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza salla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihi mudda'ifa was-saqima wa zal-haja wa idza salla ahadukum li-nafsihi falyutawwil ma sha'a ma sha'a. Hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza salla ahadukum lin-nasi, idan wani zai wa mutane sallah, shi ne imami ne, yana da mamu wadanda zai musu sallah, falyukhaffif, ya dinga sassautawa, gajerun surori, ruku'i mai sauki, sujada mai sauki. Saboda menene? Fa inna fihi mudda'ifa, cikin su akwai mai rauni. Abda'im din yana daukan yara kanana wanda ba sa iya tsawon tsayuwa, tsawon ruku'i, tsawon sujada, kamar yadda yana daukan kuma manya da dattijawa wanda ba su da karfin wannan. Saboda lafzin da'af din ya hada su gaba daya. Sannan wastaqima, cikin su kuma akwai marar lafiya. Wani ma wanda baya iya rike alwala, in kai dogon ruku'i ko dogon sujada sai alwalarsa ta kare, ko akwai zazzabi a cikinsa, ko yana ciwon kai, so yake a yi sallama ya je asibiti, ko ya je nemi magani. Karshe ma aka ce wa zalhaja, ba a rasa ma wani an buga masa waya ya zo ya karbi shinkafa ko suga cikin watan Ramadana. Kaga in ka tsawaita zai rasa shinkafa, zai rasa siga. Shi shi'ar addini yana ba wa kowa haƙƙinsa ne. Ka duba wannan bukatarsa ce ta duniya, amma aka saka a harkan addini. Ko ya ce ka tura mun akawun don ba zan tura ma wani abu, sai aka shiga sallah bai tura ba. To gaga, to saboda haka gaga za ka sa ya yi asara. To kaga hatta zalhaja mai bukata ana la'akari da shi. Shi yasa za ka ga akwai lokacin da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana sallah irin sallah ta annabawa yake yi, to shi kenan kawai sai aka ga kawai ya yi sallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sai sallah. To ganin akwai da ke shi Allah yana sanar da shi ɓoyayyun abubuwa, akwai wasu daga cikin waɗanda suke masallata wanda ya san yana da matsala, shi ya san gaibu, kamar da mun sha bayani a kan wannan. Haka nan akwai lokacin da ya yi sauri-sauri yana cewa assalamu alaikum, irin tasbihin da ya saba yana yi da azkaru bayan sallama bai yi shi ba, yana cewa assalamu alaikum, kawai ya taya shi ta cikin gida. Da ya shiga cikin gida, shi akwai wasu kuɗa ɗaya da aka kawo, shi a ka'idarsa duk dukiyar da aka kawo take zai raba. To ya shiga sallah ba tare da an raba ba. Kaga ya yi sauri-sauri kawai ya yi sallama, ya ce aka ɗauko kuɗin aka zo aka rarraba gaba ɗaya, tukunan ya zauna ya yi tasbihinsa. Duk wannan ana la'akari da su, amma za ka ga irin sallolinmu na yanzu, ka ɗauko sallah kawai ba ruwanka da mamu, ba ka la'akari da harkan mamu. Yanzu wannan wazal hajan nan da ya faɗa ma, yanzu akwai sallar da za a yi a cikin mamu, babu irin wannan da a irin wannan zamanin da ake rayuwa. A ce a mamunka babu zalhaja a Nigeria kuma? To saboda haka wannan hadisi ne wanda akwai hikima a ciki. Shi yasa yace wai za sallah ahadukum li nafsihi, idan mutum shi kadai yake wa kanshi sallah ko nafila ne ko na farilla ne, fal yutawwil ma sha'a, kawai ya tsawaita iya yadda zai iya tsawaitawa. Shi kadai ne yake sallah, shi ya san bukatunsa da uzurrukansa. To saboda haka shurrahul hadisi suka ce wannan hadisin sallah din ne yana da umumi sallan farilla da kuma sallah ta nafila gaba daya, ko tarawihi ne ko tahajjudi ne. In dai mutum zai wa jama'a to ya saukaka, ko sallan azhar ko la'asr ko wace irin sallah ya sauka, in shi kadai ne kuma ya tsawaita yadda ya so. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضبا في موئذة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال يا أيها الناس إن منكم munaffirina, a wani lafazi munaffirina da kafun, an rawaito da kafun, an rawaito da fa, amma munaffirin mai fadin shi ne. Fa'ayyukum amman nasa falyujiz fa inna min wara'ihi al-kabira was-saghira wa zalhaja. Abu Mas'ud al-Ansari ana cewa al-Badri ne, wasu sun ce ya halarci Badar, wasu kuma suka ce ya zauna a Badar din ne, sai aka nasabta shi zuwa Badar din. Saboda ana bukatar misali, akwai fanni a ilimin hadisi, sanin nisba ta ruwat. Wa yanzu misali, aka ce al-Hanafi, ta yiwu ya zamanto nisba ce zuwa mazhaba, ta yuni suba ce zuwa kabila Banu Hanifa. To ana da bukatar sanin wannan shi ilimin hadisi sosai. Aka cewa wannan al-Badri ne, ana nufin ya halarci yakin Badar ne ko kuma ya zauna a Badar. Saboda kaidar malaman hadisi, duk inda ka je ka zauna kai shekara hudu, za a nasabta ka wannan wajen. Misali, in ka je kai mai a Madina kai shekara hudu, za a iya ce ma al-Madani. In baka kai shekara hudu ba, zai yi a ce ma al-Madani ba. To idan ka ga nisba, nisban nan menene sababinsa? Sababin wannan nisba din, sanin sa din, zai zaka warware iskalai na wasu matsalolin hadisi. Wannan al-Hanafi mazhaban ne, wannan kuma al-Hanafi kabilatan ne, wannan kuma za iya nasabta mutum zuwa kabila, ba wai a cikin kabilar yake ba, maulansu ne, ba a ciki yake ba. Yanzu misali, a ce wa mutum, a zo a ce da mutum misali al-Fulati, shi din baba Fulati ne ba ne. Sai yiwu. To sanin wannan yana da muhimmanci wajen gano wasu iskadai, wasu matsaloli. Shi yasa suka yi sabani shi Abu Mas'ud al-Ansari nan al-Badri da ake ce mishi ya je yakin Badar ne, ko kuma bai je yakin Badar ba. Idan Badar ya je Badar ne, misali ya rawaito wani hadisi wanda ya shafi yakin Badar, a gane ya shafi yakin Badar, auku kuma bai je yakin Badar ba, ya rawaito wani hadisi wanda ya shafi yakin Badar, da wani sahabi wanda shi kuma ya je yakin Badar ya zo ya rawaito wani hadisi wanda ya shafi yakin Badar, ta wannan bangaren zaka warware bangaren tarjihi kenan. To wannan sabanin ne ma yasa la'alla shi mawallafin yadda aka saba, haka shi Abu Mas'ud al-Badri yake kawo al-Badri din, saboda sabanin da aka yi a kansa, shin ya halarta ne ko kuma ya sauka ne a wajen, kawai sai aka nasabta shi zuwa Badar.
رضي الله عنه قال يشي جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ونمتن يزوق من زال الله صلى الله عليه وسلم سيشي إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان يشي إنا جنكر فتوة صلى أصبا سبودا سندير واني شيراوين ya ambatawa manzo Allah sunan mutumi saboda haka a riwayar ne aka boye saboda ba so taba mutuncin musulmi musamman wannan mutumin sahabi ne shine aka ce an fulan wani yana yi an yana sallar asuba yana tsawaitawa saboda haka bana fita da wuri yanzu misali a rak'a ta farko ne yana yin kamar minti 20 zai bari kaman yayi aka fara sallah da minti 10 ya biya sai ya fito kawai yana zuwa kawai bai wuce ayi karatu minti 5 ba sai ayi rubuci shine ma'anar ina jinkirin fitan sallan asuba a sanadiyar wani mimma yudilu bina saboda tsawaita sallan asuba da yake mana saboda yana tsawaita mana kala sai yace فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شي أبو مسعود الأنصاري وندي رويته من حديث يجي بنتبغن النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موئذة قط أشد مما غضب يومئذ بنتبغن منذ أوعزي فشي ديكي سنن فشي والنارانا بنتبغن ما hawazin sa yi baya cikin nutsuwa yayi fushi yayi fushi ya tsananta cikin wa'azi fa kala sai yace ya ayyuhan nas yace ya ku mutane shi ma bai ce ya fula ya kama sunan mutumin ba yayi jumlar kuncin gaba da ana koya mana ne zaka bada bayani akan wasu in dai bayanin zai bata musu suna ba na yabo bane karka kama sunan su kawai anyi kaza anyi kaza mutane suna yin kaza kawai karfi karka ce suwane kowa ne yayi kaza shine yayi wannasu inna minkum munaffirina cikin ku akwai wadanda suke nisantar da mutane daga sallan suna nisantar da su daga sallan farilla shine daga nafara yunafiru tanfiran at-tanfir shine ka cire abu a ran mutum ka sa mishi kin wannan abin shine at-tanfir din akwai wadanda suna koran mutane suna nisantar da mutane daga halartar sallan jami fa ayyukum amman nasa kowaye a cikin ku ne wa mutane limanci falyujis ya takaita kowaye cikin ku zai wa mutane limanci ya takaita fa inna min wara'ihi abayansa amamunsa alkabira akwai dattijo babban mutum wanda ba zai iya tsawaitawa ba wasagira kuma akwai karami shine shurrahul hadith da wannan hadisi da lafazin da ya gabata na baya suka dauki halalcin zuwa da yara kanana masallaci yara kanana dan a rawwada su dan a sabar musu a dinga zuwa da su masallaci kaga yaro ba zai ya dogon tsayuwa ba ba zai ya dogon rukui ba ma karshen ta man haka ana kawo shi masallaci ana yin wannan ma lokacin da baban sa yace zo mu je masallaci zai shi ba zai ci ba in ya zo masallacin wahala yake sha ana ba wa yara wahala to shi yasa yace al-kabira was-saghira lafazin al-kabira was-saghira din ya dunkula su biyun nan ya saka cikin al-da'if fa inna fiikum da'ifa dai fada saboda akwai da'af cikin manya akwai kuma cikin yara sannan yace wazal haja haka nan cikin na bayan kadin mamu akwai wanda yake da bukata wannan zadin amin al-asma'i da khamsa ne من ذاك ذو الصحبة النبانة وعفام حيث الميم منه بانا فنا وصاحب الحاجة وانا هيك دوتبكاتا كما يدد أزمك مغانا أكي wanda hadisin kamar yadda ya gabata yana daukan sallah ta nafila yana daukan kuma sallah ta farilla. Tafarilla wannan wadihi ne, ta nafila kuma galibi masu uzurruka irin wannan ba sa zuwa sallan nafila. Kasancewa tabi'ar tahajjud ana tsawaitawa, galibi wadanda suka zan ba sa iyantawa tahajjudi a gida suke zama kayansu, auko kuma limami ya tashi su zauna suna wurdinsu, sai ya kusa sun kuyawa rukui sai su tashi. Duk wannan ana yi daga ciki. Babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallama. An abi hurairah radiyallahu anhu kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza kabbara fi salati sakata hunaiha qabla an yaqra'a, fa qultu ya rasulullahi bi abi anta wa ummi ara'aytu sukutaka baina at-takbir wal qira'a ma taqulu, qala aqulu allahumma ba'id baini wa baina khataayaa كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ابو هريره رضي الله تعالى عنه يجي مايكين الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاه ان يكبر الحرام انا فرقو تكبيره الاحرام سكت هنيها سي يشرو زوا وني لوكتي zuwa wani lokaci kadan sai yayin shiru. Asalin wannan kalma din hin ne, ana cewa Laraba suna cewa lokaci hin bi kasril hayi, to tasgirin sa ne dake tasgirin yana dauke da ma'anar lokaci da sa'a, shine aka zo a tasgirin to sai a sa masa ta. Wasu kuma suka ce a asalin kalimar hina kaman zina kaman ida da babin wannan kaman ida kaman zina kaman iza shine alladhina ja'alu qur'ana idin idin da kuma izin da yazo susini da yazo a ciki wannan ne bi kasril ha'i, wanda tabi'ar wadannan kalmomi an cire musu lamul kalima harafin su na karshe an cire, to sai aka sa ta a wajen, to shine ake an ce hina tasgirin sa hunaiha. To ya kasance wannan lambin ha ne, sai aka dawo da ha duk hina tu aka ce hunaiha. An wannan lambin waw ne, sai aka mayar da waw din ha aka ce hunaiha. Ana nufin wato dan lokaci kadan, baya jimawa, zai yi shiru lokaci kadan. To shine qabla an yaqra kafin yayi karatun Fatiha, fa qultu ya rasulullahi bi abi anta wa ummi, nace ya mahaikin Allah na fanshe ka da babana da mahaifiyata. Wannan kalima ce wanda suke faɗa na lallashin mutum ko bin bayan mutum domin ya gaya ma wani abu ko ya buɗa ma wani abu, wanda kaman magi ya fi abiyanta wa ummi. To shi ne a ra'aitu sukutaka, ka sanar da ni shuruɗin nan da kake yi baina takbiri wal qira'a, tsakanin kabbaran harama da kuma karatun Fatiha da kake yi. Ma taqulu, me kake faɗa? Kala sai ya ce aqulu allahumma ba'id baini wa baina khataayaa, addu'a nake ina cewa ya Allah ka nisantar da tsakanina da kuma tsakanin kurakuraina, kama ba'adta bainal mashriqi wal maghribi, kama yadda ka nisantar da tsakanin gabas da yamma. Allahumma naqini min khataayaa, Allah ka wanke ni tas daga dukkan kurakuraina, kama yunqa thawbul abyad min ad-danasi, kamar yadda tufafari ne wanda ba datti kuma ake kara sarkaka shi daga datti. Haka ce naqa, ana cewa tankiya, naqa yunqi tankiya, shine abin da muke cewa dauraya. In ka wanke riga da sabulu to dan ya kara fita tas, ka wanke shi da ruwa MG. Ma'ana an ce tankiya wanke abin da ba shi da datti, wanke abin da ba shi da datti. Shi yasa ya ce asawbul abyad, rigan da yake fari tas ne kuma to a kara wanke shi. To shi ne in zamo kall, in zamo tas. Sannan ka ce addana, suka ce addaran, wato duk ma'anansu da yane datti. Allahumma ighsilni min khataayaaya, Allah ka wanke ni daga kurakuraina, bil maa'i da ruwa, wasalji da kuma kankara, wal barat kuma da raba, wato cikin ma'ana ɗaya ne. Aka ce asalji dangararren kankara babba, aka ce albarat kuma kanana kananan kankara, kananan kananan kankara wanda girman su bai wuce kwayan cirbi ba, kanana zaka ga sun yayi, haka su ake cewa barat kenan. Barat babba da garare kuma shine asalji cikin tarajifaini, shine wanda ya zo cikin Qur'ani fiha min baradin, fiha min baradin, wannan barat. Salamu tsaya a nan. Wannan hadisi abinda yake nuna mana abinda ake cewa du'a'u istinta, wato addu'a na buɗe sallah, wanda mu a malikiya babu a mazhabin ta malikiya. In kai kabbaran harrama kawai zaka karanta fatiha ne, amma wasu mazhabobi hanabila da shafi'iya suna yin du'a'u istiftahi. Abin da yasa Imam Malik bai sa istifta cikin mustahabban sallah ba, cewa manzo yana lazamtan yin sa a sallah ta nafila ne, salloli nafilfili ne, salloli nafilfili ne yake yi su. To saboda haka ne a fahimtar sa ba du'a ul istifta, kai kabbara harama kawai zaka karanta fatiha, amma zaka yi nafila zaka iya karanta du'a ul istifta. Sannan kuma wannan addu'a baya nuna manzo sallama yana da zurubi ko yana da kuskure, saboda abinda annabawa suke kiran shi zunubi din, to kai baka yi saka yi irin wannan abin ma a matsayin ibada ba. Ma'ana kuskure ɗaya na annabin Allah in ka same shi, wato ya wuce ibadun da kai a rayuwarka gaba ɗaya. Kai za a tara ibadun bayan Allah gaba ɗaya ba su isa su yi samu abin da annabin Allah ya kira shi kuskure ba, ko ya kira shi zunubi ba. Saboda haka idan kun ga an nasabtawa annabawan Allah zunubi, to wannan zunubi din ba zunubi ake nufi ba, lada ake nufi. Agunsu ne saboda girman darajarsu suke kiran wannan abin ya zama to zunubi. To shi annabin Allah saboda sanin darajar Allah da haiban Allah, shi a duk lokacin da yayi ibada ma yana jin wannan ibadan tamkar zunubi ne. Shi yasa ya inganta manzo sallama idan ya gama sallah ta farilla, irin sallah ta sa ta annabta, in ya ce assalamu alaikum, farkon abin da zai fada shine astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. To shi kenan, kaga me yake nufi da wannan? Shi wannan sallah da yayi irin ta sa sallah ta annabta, wanda ba tunani a ciki, wanda 100% mi'a fil mi'a ya cike dukkan rukunai da sharuɗa cikakke, wanda ka gama rayuwarka ba kai saka yi raka kwaya ɗaya irin wannan sallar ba, to shi ya ɗauke ta kacankan kamar zunubi ne, ya nema wa wannan zunubin gafara, ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Saboda haka in ka ji an ce fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika, karka dauki wannan zambu din. Akwai kaida mata malaman sufayi suna cewa a ajiye maganar annabawa sun yi nisa sun yi girma, wato siddiqai ma cikin su akwai al-abrar akwai al-mukarrabun, to su abinda su al-muqarrabuna suka yi na zunubi na kurakurai din, to su a wajen al-abrar wato hasanat ne, manya-manyan lada ne. Shi yasa zaka ji suna cewa sayyi'atul muqarrabina hasanatul abrari, ko suka ji sun ce hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabina. To saboda haka karka ji wannan zunubin da ake magana, ta yadda zaka gane wannan annabi Yunus me yayi, wa zannuni iz zahaba mughadiban ba fushi yayi fa akan an taba Allah, makamin da kowanne waliyi kowanne siddiki tsawon rayuwansa yake nema a ce yau ba abinda za a masa ransa ya baci, sai dai an taba Allah ransa ya baci. Amma annabi Yunus da yayi wannan aka ce yayi laifi, makamin da fa kai kake nema fa ruwa a jallo tsawon rayuwanka, shi da yayi aka ce yayi laifi, aka mishi hukunci mai tsanani, wannan hukunci ya kai ga a sunansa ya fito a ƙuri'a aka jefa shi cikin ruwa, bai tsaya a nan ba, kifi ya haɗe shi. Duk wai dan me yayi wannan abin, kai kuma in kai wannan abin da yayi aka hukunta shi din, kai kuma siddiqi ne, waliyin Allah ne. Kuma ku duba wannan abin da aka ɗauke shi laifi aka hukunta shi din, bai taba annabtarsa ba. Can aka zo aka ce wa inna yunusa laminal mursalina, kar ka ɗauka wannan wani zunubi ne wanda zai taba annabtarsa. A gani aka tabbatar ma aka ce wa inna yunusa laminal mursalina. To ta nan ne za ka ware duk wani iskalai, za ka ji a harshen annabawa istighfari ya fito. Ake an nasabta wa annabawa zunubai, ka gani? To saboda haka wannan hadisi addu'a ce manzo sallama ya koya wa ire-irenmu masu zunubi, wanda idan za mu yi sallah ta nafila kamar mu malikiya, ko sallan farilla kamar da yake gun hanafila da shafi'iyya, to za ka iya karanta tsakanin kabbara harama da kuma karatun fatiha. Na'am. Thank you.